بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يبود وديع الله سبحانه وتعالى ديساك هذا مؤمن يمسي نلي تنين هدوغة وطن شعبان shekara ta 1435 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine uku ko biyu ne ko biyu ga watan 6 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. Kuma a ci gaba da karatun mu na littafin Tajrid at-Tauhid al-Mufid na Malam Ahmad bin Ali al-Makrizi. Za mu tashi yau a darasinmu na 7 a cikin littafin insha Allahu ta'ala, inda yake cewa wa tauhidul uluhiyyati mafraqu turuqi bainal mu'minin wal mushrikin. Na'am, tafadhal.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa tauhidul ilahiyyati mafraqu turuqi bainal mu'minin wal mushrikin.
Na'am.
ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول سيبويه وهو الصحيح.
سيبويه
وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منه. ولهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفة الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون.
نعم. تو نعم مالن باين ياي مانا بياني درس دي غباتا دنگانه دا توحيد الربوبية دا بمبانشن سا دا توحيد الألوهية عند ديكا دي منجي دليلي أكنسو asali dalilai akan raba tauhidin ma zuwa abin da ya shafi rububiyya, uluhiyya da asma'i wa sifat da maganganun malamai mun taba yin sa can wani lokaci a baya. Sannan nan yake cewa wa tauhidul ilahiyyati, shi tauhidin ilahiyya ko uluhiyya shine mafraqut turuq, shine mararrabar hanya, inda hanya ta rabu shine junction din da kowa ya kama hanya ya tafi gidansu. Ana tafi tare baki daya a imani da rububiyya, dukkan al'umma kowa ya yarda da cewa Allah shine mahalicci, Allah shine mai arzutawa, Allah shine mai gudanar da rayuwa. To amma da aka zo wannan mahada mararraba, kowa sai yace ga inda zai bi. Wanda suke yarda da Allah subhanahu wataala a matsayin shine hakikanin ubangiji din, kuma shi ya kamata a cancanci a bauta masa, shi ya cancanci a bauta masa, sai suka bi shi suka yarda da ilahiyarsa. Wanda kuma ba su yarda da hakan ba, sun yarda da shi ne mahalicci, amma suna ganin akwai wasu masu daraja, ko daga dan adam, ko daga aljanu, ko daga mala'iku, ko daga bishiyoyi da teku da rana da wata da sauran abubuwa dai wanda Allah ya halicce su. Suna ganin cewa suna da darajar da ya kamata a ce ta hanyar su ake bi kafin a kai ga Allah, kuma idan aka bauta musu za su kai mutum kusa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To masu irin wannan tunani sai aka raba gari da su, aka gane masu tauhidi daban, aka gane marasa tauhidi. Ma'ana tauhidin ilahiyyan nan shine mararrabar da ta bambanta musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Shi yasa yake cewa وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين، شين يرلبا فكان المؤمنين لكما ما سشركة. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله shi yasa ma ya zama kalmar musulunci, ma'ana kalmar da aka gina musulunci a kanta, kalmar da ba a shiga musulunci da wata kalma sai da ita, kalmar da tafi kowace kalma a musulunci ita ce kalmar la ilaha illallah. Sai ce falau qala, da wani zai ce la rabba illallah lama ajza'ahu inda almuhaqqiqin, da za a zo a tambayi mutum a ce da me za ka shiga musulunci, sai ce shi zai ce la rabba illallah. To wannan agun malamai muhaqqiquna, wato masu kwalkwale abu su bi bincike su tantance matsala, manya-manyan malamai masu bincike imaninsa bai tabbata ba, mana ba a shiga musulunci da la rabba illallah. Don haka ashe kenan fassarar la ilaha illallah kaga yadda ake rubuta ko a wasu littafai ko kuma dai a bakin mutane, kaje abinda ake nufi shine la khaliqa illallah wala razika illallah, wannan shine ba fassarar la ilaha illallah. Kamar da ke cikin littafin qawaidi, duk da ya shahara a hannun mutane, Allah sakawa wanda ya rubuta shi da alheri, to amma akwai kurakurai irin waɗannan a ciki, wanda galibi ana fassara tauhidin uluhiyya da tauhidin rububiyya, tauhidin rububiyya daban, tauhidin kuma uluhiyya daban. In an ce menene ma'anar la ilaha illallah, wannan shine dama mai kawaidi ko karatu din zaure wasu suke kira ma'ana da tauhidi, ko ce la ina ma'anallah sai a ce la haliku illallah, wannan kuskure ne. Ma'anar la ilaha illallah ba ita ce la khaliqa illallah ba, la ilaha, ilaha shine abin bauta, khaliqu ko mahalicci. In ka ce ba mahalicci sai Allah ka faɗi abinda kowa ya san ya yarda da shi, cewa babu abin da ya, babu wanda ya halicci sama, ba wanda ya halicce ni, ba wanda ya halicce ka, ba wanda ya halicci kowa da komai sai Allah. Wannan sanannen abu ne, wannan kuma shi ake nufi da tauhidin rububiyya, da muminai da masu shirka duk sun yarda da wannan. Gashi Allah maduki ya bamu labari a cikin alqur'ani, mun karanta kuma a darasin da ya gabata, cewa masu bautawa gumakan nan da za a tambaye su wa ya halicce ku, za su ce Allah ne. Kaga ashe an hadu da a bangaren la khaliqa, duk an hadu in magana la khaliqa illallah ne, kowa ya yarda da wannan. Amma abinda ake nufi da la ilaha shine babu abin da ya cancanta a bauta masa illallah sai Allah, wannan shine ma'anar. Don haka sai suka ce idan har da mutum zai zo ya ce zai shiga musulunci amma da fadin la rabba illallah lama ajza'ahu, to wannan da bai ishe shi ba, musuluncinsa bai yi ba, ba za a karba ba. Saboda me bai faɗi la ilaha illallah ba? Domin la rabba illallah wanda ba shi ba ma daga cikin masu shirka suna bauta wa gumaka sun yarda da wannan, to Allah ya kyauta. To sai ce fa tauhidul uluhiyyati, can kun ga ya kira shi ilahiyya, nan ya kira shi uluhiyya dan ya nuna abu da ɗaya ne. Sai ce fa tauhidul uluhiyyati huwa al-matlubu min al-ibad, shi wannan tauhidi na uluhiyya, cewa a yarda da cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah, to shi ne abin nema daga bayi. Kowanne bawa abin da ake so daga gare shi, wajibi a gare shi, shi ne tabbatar da wannan tauhidin cewa babu wanda za a bauta masa sai Allah. Wali hadha kana aslu, shi yasa ya zama asalin lafazin Allah, asalinsa daga al-ilahu ne. Malaman larabci shi yasa kun ga ya kawo mana wannan, ya nakalto wannan magana ne daga Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Bada'ul Fawaid, kamar yadda ya nuna muku a can ƙasa alama ta uku, cewa a cikin littafin Bada'ul Fawaid juz'i na biyu shafi na 249 daga nan ya shiro wannan magana, yana cewa kamar yadda sibawaihi ya ambata, sibawaihi ko ababin nahwu, ababin larabci ginshiki ne. Malamin sa Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, mashhurin malamin nan, ko shi bai kai shi shahara ba a wannan babin, littafin sa da ake ce ma al-kitab a babin nahwu shine umdan da dukkan malaman nahwu suka gina nahwu a kansa. To sibawaihi ya ce asalin lafazin Allahu daga al-ilahu ne, tunda ko daga nan aka samu, ashe ba za mutum ba zai zo ya ce la rabba, kuma alhali abinda ake so shine ilah, yace la rabba illallah, amma sai dai ce la ilaha illallah. domin shi lafazin Allah daga al-ilahu aka samu ma'ana abun bautan nan wanda shi kadai ake bautawa ko shi kadai ya cancanta a bauta masa yace kama huwa qawlu sibawi wa huwa as-sahih wannan kuma shine magana ko ita ce magana ingantacciya wa huwa qawlu jumhuri ashabihi kuma wannan shine ra'ayin mafi yawan mabiyan wato shi sibawi malaman larabci kenan illa man shadda minhum sai wanda ya bantare ya karkace yayi wani wurin bai dauki wannan ra'ayin ba amma mafi yawan su ra'ayin su kenan cewa al-ilah shine asalin da aka samu lafazin sunan Allah daga cikin sa mun san sunayen Allah akwai istiqaqi a cikin su duk sunayen Allah subhanahu wata'ala wanda ya ambata a Qur'ani ko kuma a harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam sunaye ne wa fil waqti nafsihi sifofi ne sunaye ne kuma sifofi ne in mun lura da alamiya cewa sunaye ne alam in an ce alam shine suna abinda bature ke ce ma proper noun abinda aka sanya wa wani abu cewa sunan sa kenan shine ake nufi da alam to duk sunayen nan alam ne dangane da Allah subhanahu wataala sannan kuma awsaf ne domin in mun lura da ma'anar kowanne kalma ko kowace kalma daga cikin sunayen nan na Allah za a istiqaqi za a iya ciro wata sifa daga wannan suna Allahu suna ne shine mafi girman sunayen Allah subhanahu wataala a kaulin daya daga malamai wasu kuma su ce al-hayyul qayyum shine wasu kuma su ce Allah dai subhanahu wataala shi yafi sanin wanne ne ismullahi al-a'zam Allahu suna ne akwai sifa kuma da za a iya cirowa daga sunan Allahu wata sifa al-uluhiyya al-uluhiyya sifa ce daga al-ilahu shi ma al-ilahu sunan ne yawa al-ilahu suna ne Allahu shi ma suna ne to an samu lafazin Allah daga al-ilah asalin sa abun bauta shine ya kace kuma Allahu to sannan ka dauki ar-rahman shi ma suna ne ana istiqaqin sifar ar-rahma daga sunan ar-rahman in ka dauki al-alim me ma'anar al-alim masani to ana daukar sifar al-ilm daga al-alim al-basir al-basar as-sami' as-sam' to haka kowanne suna akwai sifar da ake samuwa daga wannan suna suna din daga cikin sa don haka ashe sunayen Allah ba kawai kalmomi bane ba su da ma'ana suna da ma'ana ma'anan nan kuma sifa ce ga Allah subhanahu wataala wannan ita ce dai aqida wadda take daidai ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane sai ce wa bi hadha al-i'tibar da wannan lurar in muka lura da abin ta wannan gefe shine bi hadha al-i'tibar ta wannan bangaren alladhi qarrarna bihi al-ilah wanda muka tabbatar da abin da ake nufi da al-ilah wa annahu al-mahbub cewa shine al-mahbub abin so wanda yake wajibi kowa ya so shi lijtima'i sifatil kamali fihi saboda tattaruwar da kuma haduwar dukkan kalmomin ko siffofin kamala duk siffofin kamala sun tattaru a wannan suna na al-ilah mun gane kana shi yasa ya zama Allahu sunan Allah huwa al-ismul jami'u shine sunan da ya hade baki daya li jami'i ma'anil asma'il husna was-sifatil ulia mun lura da sunan Allah shine sunan da ya hade baki dayan ma'anonin sunayen Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa duk wani suna na Allah duk wata sifa ta Allah to ta tattara a wannan suna na Allah kaga wannan ya nuna shine mafi girma kuma ma'anar da ake hangowa a cikin ta tafi komai muhimmanci shine al-ilah kuma da sifar uluhiyya ashe kenan shi khususiyya sababba da ta bambance shi daga sauran kowa da kowa shine shi abun bauta ne da fatan mun gane saboda waɗannan wannan suna nasa ya kunshi dukkan ma'anoni wanda suke masu kamala daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala sai ce wa huwa alladhi yunkiruhu al-mushrikuuna wannan kuma sifar wannan ma'anar ita ce wanda mushrikai suke inkari suke cewa a aj'alal alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab suna cewa wai yanzu muhammadu ya sanya abun bauta kawai ya zama kwaya daya kawai abu daya za a bauta gashi fa kowa yana da abun bautarsa a gidansa wannan yana da gungin sa a wuri kaza wannan na shi a gidansa wannan yana da kaza na da kaza bal amma wawware kowace irin bukata da ubangijin da za a kira mata ana ta bauta wa gumaka amma ya za a yi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce mana guda daya kawai za a bauta wa shine suka yi mamaki ma aj'alal alihata ilahan wahida yanzu ya sanya abun bauta duk abubuwan bautan nan da ake bautawa yanzu zama kawai kwaya daya inna hadha suka ce kai wannan abu la shay'un wani abu ne wanda ujab abun mamaki sosai su suna mamaki ya za a yi kowa ga gunkin sa a tattara su a mai da shi abu daya kaga ashe suna inkarin wannan sifa ta kadaituwar Allah subhanahu wataala wajen abauta masa to ita yake nufi da wa huwa alladhi yunkiruhul mushrikun ba yana ishara zuwa ga sunan Allah bane kun gane wannan abu dan wani zai iya fahimtar cewa ana nufin mushrikai suna inkarin sunan Allah mushrikai ba sa inkarin sunan Allah tunda gashi Allah muke ba mu labari wa la in sa'alta man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna min Allah kaga ashe sun san sunan Allah ba sunan suke inkari ba ma'anar nan ta uluhiyya da take cikin sunan Allah ita take inkari to wannan dai ma'ana kamar da ambata mana tana nan in ka duba littafin Bada'il Fawaid Malam Ibn Qayyim a cikin maganganun sa Bada'il Fawaid haka nan in ka duba Madarijus Salikin yayi maganganu masu kyau wajen abin da ya shafi ma'anonin sunayen Allah da sufofi kuma na san dai daliban ilimi suna sane da littafai da aka rubuta a wannan fage ta bangaren sanin ma'anonin sunaye malamai da dama sun yi rubutu akai sun yi rubuce-rubuce da dama inda zaka san kowanne suna da ma'anarsa ga kuma abin da za a fahimta na sifa a ciki domin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya bamu umarni mu aikata za mu ga malamai sun kwalkwale mana ma'anonin yadda za a yi wannan bauta kun ga Allah cikin alkur'ani ya ce mana walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye mafi kyau don haka ku roƙe shi da su waɗannan sunaye ku kira sunan Allah ya mai sifa kaza ya mai suna kaza ya alimu allimni ya al-fattahu iftah alayya ya razzaqu urzuqni wannan shine ma'anar ubudiyyar da take cikin sunayen Allah bautar da zamu yi masa da sunayen nan ita ce mu roƙe shi da waɗannan sunaye Allah baya son a yi masa magiya da halittarsa a ce ya Allah dan wane amma ka yi masa magiya da siffofinsa da sunayensa ko da ayyukan kirki da ka aikata a wannan duk ya halatta wani shi ake ce ma tawassuli Allah maɗauki ya samu dace to sai yake cewa wa yahtajju rabbu subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala yana kafa hujja alaihim akan su mushrikai alaihim wannan zamiri yana koma gare su tunda su aka gama ambata qabla qalil yana kafa musu hujja bi tauhidihim rububiyyatahu ala tauhidi uluhiyyatihi yana kafa musu hujja da cewa ya ku waɗannan mutane da kuka ɗauki wasu abubuwan kuna bauta musu ku kawo hankalinku mana ku yi tunani abin da kuka yadda da shi din nan na cewa ba mai yi sai Allah to ya kamata in dai har da gaske kun yadda da ba mai waɗancan abubuwan sai Allah to ku yadda babu wanda za a baiwa haƙƙin ibada a bauta masa sai wannan Allah din mai wannan aiki shine ma'anar kafa hujja akan mushrikai da rububiyya dan a kira su zuwa ga uluhiyya Allah ya sa kuna fahimtar abu ma'ana a nuna musu abin da suka yadda da shi ashe kun ga wannan yana nuna mana yana daga cikin hanyar karantarwa in akwai wani abu da ya hada ku da wani da kuke da shi sabani da kuke da sabani da shi wani sabani ya hada ku akan wani abu kuma akwai wani gefe da kuka hadu da kai da shi kun yadda da shi to in kana so ka kira shi fara da wannan gefen kuma ji abin in ka fara tabbatar masa cewa kai kuma malam wani ai ka yadda da abu kaza ko sai ce ina yadda da shi to sai a ce yadda ka yadda da kaza din nan me zai hana kuma ka yadda da kaza da kaza da kaza domin in dai ka yadda da wannan yalzamu ka wancan ma ka yadda da shi mun fahimci abu to anan zai kawo mana wasu ayoyi ne wanda a cikin Allah subhanahu wata'ala yake kiran mushrikai masu bautar gumaka cewa su yi tunani mana su duba akwai wani mai waɗannan abubuwan da zai ambata in ba Allah ba in sun yadda babu wanda yake da wannan to dan me ake juya hankalinsu dan me ake halaka su dan me ake batar da su Allah subhanahu wata'ala yana cewa yace kama qala Allah ta'ala kamar da Allah subhanahu wata'ala yace قل الحمد لله قل وانا امرني ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قل كتي الحمد لله يبو baki dayan sai ya tabbata ga Allah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amincin Allah kuma ya tabbata akan bayinsa wadanda ya zaba Allahu khairun amma yushrikun asalin kamar kace Allahu khairun Hamza biyu ce aka hada ta aka hada su wurin suka zama daya sai aka ce Allah asalinta a Allah hamzar farko ta istifhami ce hamza ta biyu kuma ta lafzul jalala ce mun gane wannan wannan shine kafin mu dawo kan wannan din dan tambihi dan kar in manta shi shi yasa malamai suke tambihi in ba kuma manta ba wanda suka karanta iziya babin kiran sallah fadakar da ladanai masu kiran sallah kada mutun yace ashhadu an la ilaha illallah in mutun ya fadi wannan to kaman tambaya yake yi in yace ashhadu kuma yana cewa ne a ashhadu shin yanzu ni na shaida kuwa ya dace in yadda cewa ba kowa da ya cancanta abota masa sai Allah kaga wannan ya rusa duk lamarinsa saboda jahilci yau da haka yana da muhimmanci waɗannan a sani kada kuma a ce Allahu akbar amma Allahu akbar in ka ce Allahu shi ma kamar ka ce a Allahu akbar yanzu Allah shi ne mafi girma to kaga mun kana kokonto kenan wannan da mutum da niyya ya faɗi wannan zai iya kafirci saboda kokonto yake cewa shin yanzu wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ku iya ce masa shi ne fi kowa girma kaga kenan ka babbe ne da ka a kiyaye wannan da asalin abin Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allahu khairun amma yushrikun shin Allah shi ne mafi alheri ko kowa waɗanda su suke bautawa nan kun ga Allah me yake magana da su shi kuma wannan uslubi ne shi ma na mujadala in kana jayayya da mutum shi ma ka dora shi akan wani matsayi yadda zai karba abin da kake faɗi mun fahimci abin sai aka ce a Allahu khairun kaga dan adam bai halatta yayin wannan kokonton ba amma Allah subhanahu wataala tunda yana magana ne da dan adam din mai kangarewa mai bautawa wani wanda ba Allah ba sai Allah yake so ya ji hankalinsa ya ce to kai ga fa abin da Allah yi ga abin da ku kuka yadda cewa kuma Allah shi ma yana yi to yanzu Allah din shine mafi alheri ko ku abin da kuke bautawa in dai mutum ya san girman abin da aka gaya masa zai ce Allah shi ne mafi alheri mun fahimci amsa ita ce wannan yawa da fatan mun gane to sai ce amman khalaqas samawati wal arda ko kuwa wane ne ma tukuna wanda ya halicci sammai da ƙasa wani kun ga duk tambayoyi ne da ake wa su kafiran dan a jawo hankalinsu kamar irin uslubin nan ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin mu wani daga cikin mu ko mu ko ku dai yana kan bata dai kuma akan shiriya yanzu kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba kokonto yake ba cewa akan shiriya yake to amma wani uslubi ne in kana magana da abokin jayayya ka girmama hankalinsa kar ka zage shi kar ka ci masa mutunci kace masa baya fahimta ka nuna masa tunda kana da hankali to ga abin da ya wajaba kai imani da shi in dai har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce ga yawa waɗannan kafirai cewa wa inna aw iyyakum kaga aw ya kawo ko mu ko ku la ala hudan muna kan shiriya aw fi dalalin mubin ko kuma akan bata bayyana ne in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi wannan kaga a ce ya kamata duk mai magana da wani wanda suka saba a tunani a fahimta a addini to ya girmama hankalin mutumin alal aqalla ya ga masa hankali ko magana da so yake ga hankalinsa da ita da kuma tausayi da kwadayin cewa ya shiryu mutum ba a so laifi ne ma babba mutum ya fatan cewa dan uwansa ya tabbata a bata laifi ne haramun ne muka manta ba cikin darasin da muka taba yi shekarun baya a hadisin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wala misin kasa abun kashi biyu ta bangaren duk abin da yake na addini ne to wajibi ka so wa dan uwanka wajibi ka so masa shari'a haramun ne ka so dan uwanka ya tabbata a bata to kage wanda yafi kowa tausayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu koyi da shi sune malamai to ya kamata a ce su ma suna da tausayi duk wanda suke kira ya bar wata harka ya bar wata hanya marar kyau ya dawo ta daidai to ya kamata su samu wannan tausayin a zuciyarsu maganar da zafi da waɗanda suka saba musu sawa'un ma ba musulmi bane koko a cikin ƴan uwansu ne musulmi suka karkace to ya zama magana ce ta tausayi magana ce ta cewa ya ku bayin Allah ku duba kaza man ku duba kaza ku dawo kan hanya da tausayi da kwadayin su shiru ba wai dan ka kore su kawai ka ce a'a mu mu ne dai akan gaskiya duk yadda za a yi da mu a kyale mu wannan ba ita ce manufar da'awa ba manufar da'awa bayani da kuma tausayi to mu koma mu ci gaba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa amman khalaqa as-samawati wal ard shin wane ne ne ya halicci sammai da ƙasa wa anzala lakum minas sama'i ma'an kuma ya saukar muku da ruwa daga sama fa anbatna bihi hada'iqa sai muka tsirar da lambuna da gonaki zata bahjatin masu burge mutane da kyau bahja abun kyau kenan abin da zai saka farin ciki wani in ka san ka tambayi manomi irin abin da yake je in yaje ke waya lokacin da abun amfanin gona ya kyau ya duba ya gani ya ce alhamdulillah Allah kara tabbatar mana da alherinsa da albarka ka binciki irin abin nan murnar da yake da farin ciki to shine abin kuma ya kalli nan yayi kyau nan yayi kyau shine ma'anar zata bahaja abin da zai sa maka wato ya baka sha'awa ya sa maka farin ciki wane ne yayi wannan mun ji abubuwa nawa ya lissafa can abin da ya fara da shi man khalaqa as-samawati wal ard halitta sammai da ƙasa wa anzala lakum minas sama'i ma'a ya saukar muku da ruwa ruwan akwai amfanin sa wajen sha da sauran abubuwa amma sai ya fadi wani babba wanda in ba ruwan ba za a same shi ba abincin da ake ci sai fadi Allah ne ke tsoro da shi ba dabara ku bace ba kwayar da kuka sa bace kawai a'a akwai hikimar Allah da ikon Allah subhanahu wata'ala a ciki sai fito muku da wannan gonaki ma'abuta sha'awa wanda za su sa ku sha'awa ku murna ma kana lakum an tumbitu shajaraha bai kasance gare ku ba ai laysa tahta qudratikum baya cikin abin da za ku iya a ce ku kuka tsirar da waɗannan bishiyoyi la ilaha illallah Allah ya iya kafa hujja to menene ma za a ce Allah bai iya ba dan adam da irin girman kansa da kangarewarsa ya san babu wata bishiya da shi ya tsirar da ita in kun lura wani lafazi Allah madauki amfani da shi bai ce ma kana lakum an tazra'uha ba dan ya san da zar'i kawai kuke yi ko da garfi da zar'i da she da shuka wannan aikin ku ne ko kuke yi amma in bati shi yake magana an wa ya fito da abin daga ƙasa har ya zama abin da ya zama ya banya ya kara ya girma ya zangarniya aka zo aka yi girbi aka samu abin da za a ci wane ne mai wannan Allah shi ce ma kana lakum bai kasance ba gare ku ba za ku iya ba ku da ikon an tumbitu a ce kun tsirar da shajaraha bishiyarta waɗannan abubuwa ɗin sai ce a ilahun ma Allahi shin akwai wani abun bauta ne banda Allah tambaya ce fa ake al ilahun ma Allah fa'ala hadhihi al ashiya wani abun bautan ne daban wanda ba Allah ba ya aikata wannan abun bal hum qaumun ya'dilun ce kai bari waɗannan mutane ne dai waɗanda suke suna daidaita Allah da wani suna hada Allah don shine ya'dilun ko suna karkacewa suna barin hanya shi ma ana kiransa ad da kuma ma'anar ta biyu shine daidaita Allah da wani wato suna daukar haƙƙin Allah suna bai wani wanda ba Allah ba to sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da wato tun daga aya ta 59 ne wannan ko zuwa ta 60 a cikin suratul naml wanda da ya karanta wannan ya san ayoyin a jere suke da tambayoyi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa har amman yujibul mutarra idza da'ahu wane ne mai amsa kiran wanda ke cikin tsanani idan ya kira shi akwai sai ce ai ilahun ma Allah akwai wani abun bauta wanda ba Allah ba ka tambayi duk wanda ke bautawa wanda ba Allah ba kiran da yake yi ya wane ya wane akwai wanda ya taba jin wannan wanan ya kira shi in ba Allah bane ya ji cewa ya ji shi kuma ya amsa masa sai dai shi ya raya ya riya a zuciyarsa cewa eh abin nan da ya ji ko bukatan nan tasa da ya ga tabiya ya ce wannan abin da ya kira shi ne ya masa amma ba shi da tabbas amma zancen wane ne ke jin kira kuma ya amsa wa mai kira to banda Allah babu ba wanda zaka je kabarinsa ka ce ya wane kai min kaza wanda ke cikin kabari me zai iya wa kansa babu dan adam din da yake sha'awar a ce ya zauna a wannan ramu to ina za a ce ga wani mutum saboda darajarsa wai dai yana da darajar da za a zo a roke shi a ce ya bai wani lafiya a ce ya bai wani arziki alhali shi yana cikin rami ya kasa fitowa ya kamata a ce mutum yana tunani mutumin da ke cikin rami ba abin da zai iya wa kansa yaya za a buƙaci ya fito ko ma bai fito ba a ce yana da wani ƙarfi da zai taimaka wani shi yasa magana nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wallahi ba dan gudun kada ku rika kai mamatan ku cikin kabari ba da an bari ku rika jin abin da kuke rashin sanin abin da ake a kabari shi yasa muke tsammani har wani da ke cikin kabari zai iya samun damar a ce wai a roke shi har ya amsa har mutane su yaudaru da wannan Allah subhanahu wataala dai ya tsare Allah ya bada hankali Allah ya bada tunani Allah ya bada ilimi Allah ya bada shari'a yace wa kullama zakara ta'ala min ayatihi jumlatan min aljumal qala aqibaha ko aqibaha duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya ambaci wata aya ko jumla daga cikin ayoyinsa daga cikin jumlolin da ya faɗa a cikin alqur'ani na ayoyinsa to a ƙarshen jumla mun san me ake nufi da jumla ko wato magana sentence a ƙarshen kowace sai kuga ya ce a ilahun ma Allah shin akwai wani abun bautan ne tare da Allah fa abana sai ya bayyanar subhanahu wa ta'ala bidalika da wannan abin da yake cewa a ilahun ma Allah sai ya bayyanar da annal mushrikina ya gaya mana kenan ashe cewa mushrikai masu bautar wani wanda ba Allah ba innama kanu yatawaqqafuna fi ithbati tauhidil ilahiyyati lar rububiyyati wannan shi kadai ya isa nuna mana cewa ashe masu bautar wani Allah din nan sun tsaya ne a tabbatar da rububiyya basu tabbatar da uluhiyya ba ma'ana sun kasa shine ma'ana yatawaqqafuna fi ithbati ilahiyya sun tsaya sun ki tabbatar da ilahiyya sun taƙaita ga tabbatar da rububiyya basu tabbatar da wato tauhidin uluhiyya ba da fatan mun gane shi yasa yace a ilahun ma Allah ku binciko akwai wani abun bautar tare da Allah ne tunda dai sun san shi ke kaza dinnan waɗannan abubuwan tunda suka yi shiru ko babu to sun tabbata ashe abin da ake so shine su bar bautar waɗancan da suke tsammanin cewa abubuwan bauta ne su dawo gun wanda ya aikata waɗannan ayyukan da aka tambaye su waye mai yin su da fatan kun gane wannan akwai wata ayar kuma wadda ita ma a bayyane take ta bangaren abin da malamin yake so ya ambata duk da cewa bai faɗe ta ba anan tunda abin da yake magana akan shine amfani da tauhidin rububiyya a kira mutane zuwa ga tauhidin uluhiyya yawwa dan a tabbatar da uluhiyya ga Allah a tunawa mutane cewa yadda kuka yadda ba mai halitta halittar sammai halittar ƙasa halittar ku halittar mala'iku aljanu irai da komai da komai da duniya baki ɗayanta da abin da ke ciki yadda kuka yadda ba mai yin wannan sai Allah to lalle ku taho ku yadda ba wanda za ku tsuguna ku bauta masa sai Allah ba wanda za ku yi yankanku da sunansa sai Allah ba wanda za ku yi rantsuwa da shi sai Allah ba wanda za ku yi tawakkali a kansa sai Allah ba wanda za ku ji tsoronsa a zuciya ba wanda za ku kaunace shi soyayya ta zuci ta bauta sai Allah subhanahu wataala waɗannan su ne dama ake cewa ayyukan uluhiyya da makamantansu to Allah subhanahu wataala cikin suratu al-baqara umarnin farko da aka yi a cikin suratu al-baqara wanne ne in ka biyo a tartibin al-qur'ani gaba daya in ka in mun lura a fatiha akwai umarni babu umarni a fatiha ko yawa yabo ne ga Allah da kuma roƙo da bawaye har zuwa ƙarshe a cikin suratul baqara yadda Allah madauki ya jero umarnin farko da aka shine ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun shi yasa malamai suka ce tunda Allah subhanahu wa ta'ala a jerin alqur'ani ma ya sanya mana umarnin farko shine abautawa Allah bai ce i'rifu rabbakum ba wai ku san ubangijin ku shine mahalicci a'a ku bautawa Allah subhanahu wa ta'ala to ya kafa musu hujja a wannan ayar da rububiyya dan ya kira su zuwa ga uluhiyya ya ayat take ya ayyuhan nas ya ku mutane sai ce ubudu rabbakum ku bautawa wannan ubangijin naku da kuka san shine mahalicci shine mai gudanar da rayuwarku mai aikata komai da komai na gudanar da rayuwarku allazi khalaqakum wannan da ya halicce kaga dai lata da uzza da manata da hubal da sauransu ba su halicci su masu bauta musu ba tunda su kansu in an tambaye su wane ne ya halicce ku za su ce Allah ashe shine ar-rabbul haqiqi wanda ya halitta to ku bauta ma ubangijinku wannan da ya halicce ku wallazina min qablikum da kuma ya halicci waɗanda suka zo gabanin ku ma'ana kafin ku ma ashe an yi mutane ba ku ne na farko ba su ma wannan Allah din shi ya halicce su to sai kuma bai tsaya sai ce la'allakum tattaqun ko kuwa sami tsoron Allah kaga a lokacin ba su da tsoron Allah ke wanda duk bai yarda da bautar Allah shi kadai ba bai samu tsoron Allah sai ce allazi ja'ala lakumul arda firashan Allah nan shine wanda ya sanya muku kasa ta zama shimfiɗa ba a taɓa jin wani ya tafi bangon duniya shimfiɗar ta ƙare ya faɗo ba duk da duniya a dunkule take duk inda ka je haka take shimfiɗar sai Allah maɗauki ya aje mana ita haka inda ko kokiya shi ka ɗauka kasa a bayan ƙoƙo haka zai ta yawansa kuma ba zai faɗo ba to haka Allah maɗauki ya ƙaddara mu za mu tafi koya duniya take haka take a matsayin shimfiɗa gare mu ba wanda za a ce ya faɗa wani wuri ta ƙare shimfiɗar wannan Allah ne mana wannan ni'ima ko akwai wanda ba shi ba babu allazi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa mai bina'an ya sanya muku sama a matsayin gini da ya kare ku matsayin rufin da ba a taba ganin an hau an gyara shi ba rufin dan adam ko inda muna ta matso za a hau a gyara aliki nan a buga wannan kusa a gyara wannan soro amma saman Allah subhanahu wataala babu wanda ya taba ganin ana gyara ba to wannan shi ma ai tunani akan sa الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء كما يسوك الدع الواد قسم النه سمي فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم سيمك في ترمكو دع رزق إيه قليوكو تحنير وانا الوام به إنن بابهم باهم سببياته ma'ana بسبب هذا الماء اخرجنا لكم رزقا muka fitar muku da arziki kowa yake samun abin da zai ci to a ƙarshe sai Allah ya ce fala taj'alū lillāhi andādan to wannan fa'un din suna sai mata tafsiliya fa'un tafsiliya ma'ana tunda dai an faɗi wannan tunda abun haka yake ko kace mata sababiyya duk da tunda ko abun haka yake to fala taj'alū lillāhi andādan wa antum ta'lamūn to kada ku sanya wa Allah kishiya wawun kuma haliyati mana alhali antum ku dinnan ta'lamūn kuna sane da annahu huwa alladhī fa'ala hadhihi al-ashyā cewa shine ya aikata waɗannan abubuwan da aka ambata na baya ashe kun ga wannan kira ne ta hanyar rububiyya zuwa ga me zuwa ga uluhiyya a tuna maka an maka baiwa an maka kaza an maka kaza dan me zaka je gurin wanda bai maka wannan baka bauta masa ai akwai butulci ko ba ka bane shi yasa nan babu ba mai iya musa wannan babu wanda zai musa maka ya ce Allah ne shimfiɗa mana ƙasa Allah ne gina mana sama Allah ne zubo mana da ruwa ruwan kun ga ba namu bane abincin ma ba namu bane dabara sai kawai ta mu dabarar me yadda dan adam zai rayu za ka je kai tona ƙasa in ruwan ya zubo ka tona ƙasa ka sa hatsinka ka dawo gida yadda hatsin nan zai juya ya bude kofar da take ciki kofar bakin dawa din nan ita take fashewa sai a samu wannan abin da ake cewa germination sai abun ya fito sai yana tsinke tsinke ba shi da ƙarfi iska in ta zo da ƙarfi ma wani ta kade Allah ya kare har ya fito har ya zama yayi kafa mai ƙarfi sai ya kara yana karan nan yana tsawo yana tsawo yana tsawo sai zangarni ya ta fito wannan abin da ka shuka kwaya ɗaya ko kwaya biyar sai ka ganshi ya zo ya zama wajen dubu akai guda babu wanda yayi wannan dabarar babu wanda yayi wannan aikin banda Allah subhanahu wataala to yanzu wanda yayi wannan ya mutan adam yana da hankali sai ya dauki kuma wanda bai wannan aikin ba ya ce shi zai dai aiwa godiya a ci a koshi a yi gyaka a ce alhamdulillah kuma sai a tafi gun wani abauta masa bayan kuma abincin ga wanda ya baka shi ana ga ba a kyauta ko a hankalce ko to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake kiran bayinsa su yi tunani ta hanyar rububiyya su komo su bauta masa da uluhiyya a kun ga wannan ayar ita ma a bayyana take ko wajen abin da yake so ya faɗa duk da cewa bai ambace ta ba to shine sai yake cewa ina ne fa abana subhanahu wataala bidhalika annal mushrikeena innama kanu yatawaqqafuna fi ithbati tauhid al-ilahiyyati lirububiyya ala anna minhu tare da cewa shine ma'anar wannan ala anna minhu tare da cewa minhum daga cikin su man ashraka fi rububiyyatihi akwai wanda ma yayin shirkar hatta a rububiyyar domin mushrikai ana faɗa ne jumlatan cewa in an tambaye su waye halicce su za su ce Allah amma a cikin su akwai wanda shirkar ta sa har a rububiyyar ma yayi yana yadda a zuciyarsa cewa wanda yake bautawa dinnan yana da iko akan yin abu shine ma nan isbatul rububiyyah ai akwai wadanda suna zaton cewa wadanda suke bautawa dinnan suna da iko hakikatan akan yin abin da suke roƙon su asalin abin da yasa fa suka kafirta ya kamata jama'a mu gane asalin abin da yasa Allah ya kafirta masu bautar wani Allah ita ce ne rikar wadannan mutanen suna bauta musu ba dan wai sun yadda iyayen gidi bane a'a saboda suna ganin mutanen kirki ne asalin su kuma suna bauta musu dan su kusantar da su zuwa ga Allah wannan din ne yasa suka kafirta to ina ga a ce sun hada tare da wannan din kuma sun yadda cewa waɗannan da suke bautawa din suna da wani iko irin ikon da Allah yake da shi a kaga an hada shirkar ta zama biyu da ta uluhiyyar kuma an hada ta rububiyya ita ma akai akwai wanda zai iya tsammanin cewa in ya kira Lata ko Uzza ko wani mutum a cikin kabarinsa ya ba shi lafiya cewa lalle yana ba da lafiya ko wani waliyi ka ɗauka ko ka je kabarinsa ko ma baka je baka ɗauka yana can a wani wuri mutum ya ce in ya kira shi yanzu zai masa maganin talaucinsa zai masa maganin ɗansa da ba shi da lafiya zai warkar da babansa a asibiti wannan menene in ka ɗauka yana da wannan ikon to shirkar biyu ce mun fahimci wannan roƙon cewa ya yi maka in ka ɗauka cewa ba shi kake nufi ba Allah kake nufi amma shi ka roƙa to wannan shirka ce a uluhiyya in kuma ka tsammaci cewa yana da ikon ya baka lafiya to wannan shirka ce a rububiyya an haɗa guda biyu kun fahimci abin don haka abubuwan suna da hatsari kar a ɗauki haƙƙin Allah ɗin nan a baiwa wani Allah subhanahu wataala shi kaɗai shi ake roƙo irin waɗannan abubuwan da babu mai iko a kansu sai shi babu wanda zai baka arziki ka ɗaga hannu ka ce ya wane ba ni arziki bayan kana cikin talauci in ba Allah ba kowane ne shi duk girmansa duk darajarsa a gun Allah subhanahu wataala baya ba da arziki Allah ne ke ba da don haka haramun ne kai ka nema a gunsa in ka nema a gunsa kuma kana da ƙudurin cewa ba shi da ikon yi amma kana girmama shi ne saboda ka samu kusanci zuwa ga Allah to an yi shirka babba an fita daga addinin musulunci to idan kuma ka ƙudurci cewa yana da ikon ma yana zai iya yi to wannan kuma ka hada shi shirka biyu da ta uluhiyyar san ta farko da kuma wannan ta rububiyya Allah ya sa dai mun fahimci abu kuma Allah ya sa mun gane hatsarin abun da kuma irin abubuwan da har za mu ji yanzu wasu suna yi a kira wani dan adam da aka san shi mai kashi mai fitsari mai bukata a gun Allah shi din kansa mai daga hannu ya roki Allah ya Allah kai mun kaza kai mun kaza amma yanzu a zamanin yanzu a samu dan adam ya bude baki ya ce wannan dan adam din har ya fi Allah ba zancen daidaita shi da Allah ba wannan ko masu shirka a ba su taba yin wannan abun wannan abun fa yana da hadari babu wata fassara kuma da wani dan adam da musulmi mai hankali zai bai wannan kalmar yace akwai wani tawili da za a yi mata za ta iya zama mai kyau fin Allah fin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kace yafi wannan mutum ko wani kace yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya kafirta ya bar addinin Allah to ina ga Allah mahalicci sai a ce ai wannan shine san waliyai to Allah madauke kyauta mana Allah shiryar sai yace wa bil jumlati yace kama kai kama ya ace ba'da zalika insha Allah ta'ala kamar yadda zai zo bayan wani wato lokaci zai bayyana mana wannan cewa suna da shirkar hatta arububiyya wannan zai dawo kanta zai mana bayani sai yace wa bil jumlati kai adun kulade shine ma'anar wa bil jumla fa huwa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yahtaju ala munkiri al ilahiyyati yana kafa hujja akan masu inkarin ilahiyya bi isbatihim ar-rububiyya da tabbatar da rububiyyar da suka yi ma'ana yahtaju bi isbatihim ar-rububiyya ala isbatihim al-uluhiyya aw li da'watihim ala isbat al-ilahiyya ma'ana abinda ake kafa hujjar da shi nan akwai abubuwa biyu ma yuhtaju bihi wama yuhtaju lahu aw alayhi inda kun gane larabci akwai abu daya ana kafa hujja da shi wannan shine rububiyya ma'ana Allah ya kafa hujja da imanin da suka yi na rububiyya ce kai jama'a abin nan fa Allah ne yake kaza shi yake kaza shi yake kaza ai kun ga wannan rububiyya wannan kafa hujja ne da rububiyya ita ce hujja me ake so a kafa in an yi amfani da kafa hujjar rububiyyar shine cewa to ku zo ku bautawa Allah ku tabbatar da ilahiyya ina jin kun gane abin da ke nufi sai yake cewa sai ma'anar al-maliku sai yace wal maliku huwa al-amiru an-nahi in an ce al-maliku sarki mai mulki akan mutane akan bayinsa baki daya Allah shine sarki mai mulki akan dukkan bayinsa shine al-amiru an-nahi mai umarni mai hani allazi la yakhluqu khalqan bi muqtada rububiyyatihi wa yatrukuhum sudan mu'attalina la yu'maruna wa la yunhauna wa la yufabuna wa la yu'aqabuna fa inna al-malika huwa al-amiru an-nahi al-mu'ti al-mani' ad-daru an-nafi' al-mufibu al-mu'aqib yace Allah subhanahu wa ta'ala shine sarki mai umarni mai hani wanda ya halicci halittarsa shine allazi yakhluqu khalqan wanda allazi kai la yakhluqu khalqan wanda baya halittar halitta bi muqtada rububiyyatihi bisa gurgudan hukuncin rububiyyarsa sannan kuma wa yatrukuhum sudan ya bar su haka sakaka ma'ana baya yin haka ma'ana in ya halitta halitta bi muqtada rububiyyatihi fa innahu ya'muruhum wa yanhahu kun gane zancen ai la yatrukuhum sudan baya barin su haka kawai sakaka su rayu kaman dabbobi ba doka ba umarni ba hali ba haka aka saba yi Allahu akbar yana da kyau wallahi bayan Allah mu fahimci alqur'ani cewa da yake mana maliki yawmiddin ko malikin nas da ya faɗa mana a cikin suratul nas me yake so ya tabbatar mana ai kowa ya san lafazin sarki a kowace al'ada kowace al'umma suna da shugaba ko shugaban al'umma mai aikinsa mai aka san shi da shi tsakaninmu da shi shine zai ce ku yi kaza ku bar kaza inda ba dan haka ba da bai zama sarkin ba da ikon nan da Allah ya bashi cewa ce jama'a ku rika yin kaza na alheri jama'a ku daina kaza marar kyau to ashe duk dan adam ya hankalci cewa mai wannan suna malik in dai sunansa sarki to aikin da aka sani nasa shine zai umarni zai haji to dan me za a yi tsammani Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine sarki akan kowa duk wani mai sarauta Allah subhanahu wa ta'ala a saman sarki ya za a yi masu sarautar duniya suna umarni suna hani shi kuma a yi tsammani zai halitta halitta haka kawai ya kyale su ba umarni ba hani sai su yi abin da suka ga dama kuma kowa sai akan daidai yake kun fahimci wannan abu to shine abin da ke nufi Allah yace ba zai haka ba wa yatrukuhum ya bar su sudan mu'attalina aw finche an wufintar da su ba su da wani aiki shine mu'attal wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid bi'rin mu'attala rijiya da aka wofintar da ita ba a diban ruwan ta lalace to in an ce mu'attal shine a bar abu ba aikin shi kamar ta'tili mun yi magana akan babin asma'i wa sifat ko ta'tilin sunayen Allah da sifofi shine a wofintar da Allah daga sunayensa kar a tabbatar masa su da sifofinsa kar a tabbatar masa su shine ake ce ma ta'tili Allah ba zai bar bayinsa haka ba mu'attalin la yu'maruna ba a musu umarni wala yunhauna ba a hana su komai wala yufabuna ba za a ba su lada ba shine yufabuna ba za a ba su sakamako ba wala yu'aqabuna ba za a yi musu uquba ba ba lada ba alhaki haka kawai a bar mutane yace fa innal malika domin kuwa almalik wato sarki huwa al-amir an-nahi shine mai umarni shine kuma mai hani al-mu'ti shine mai bayarwa al-mani' mai hanawa ad-dar mai iskar da cuta ga mutum annafi' mai kuma amfanarwa almusibu mai bada lada almu'aqibu kuma mai yin hukuma ba mai yin wannan banda Allah subhanahu wataala yace walizalika yace walizalika جاءت الاستعاذة في سورة الناس دان هكا نيمان تسالين نان واتو استعاذة يذو اتشين سورة الناس واتو سورة ابينا قل اعوذ برب الناس وسورة الفلق دكم سورة الفلق قل اعوذ برب الفلق يا زودمي بالاسماء الحسنى الثلاثة دا سونا ينن قدا اكو سونا ينن ما في تسالكي قدا اكو نا الله دا سو اكني مسالي اوات انن سوروري قدا بيو قل اعوذ برب الفلق كونغ ربي ko kace ina neman tsari da ubangijin safiya alfalak ana nufin safiya waye wargaji bi rabbi sannan a suratul nas kuma fa qul a'udhu shima bi rabbin nas sai aka ce malikin nas aka ce kuma ilahin nas mun fahimta nan kunga an yi amfani da waɗannan sunaye guda uku cewa da su ake neman tsari a cikin waɗannan surori guda biyu a nemi tsarin Allah a matsayinsa na ubangiji a matsayinsa na sarki a matsayinsa na abun bauta a tsaye tsare min sharri ma khalaqa a wannan surar farko kenan ko min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri an-naffasati idha ay wa min sharri an-naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad wannan kuma qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والنسونا يأكى أمباني دسو وجن نيما ونن سألي بين دا الرب أولي آيو سورون قدابيو برب الفلق إتن ننكم برب الناس شيسا واتن دا ما تتوان تنسونا ونن ما تتوان نسونا سنن سيأكى قال دا ملك الناس ومشي وانتن بايان قل أعوذ برب الفلق هو سيأكى أكفار فاتن أبن دا أكي نيما سألي نشي kaga rabbin akai amfani da shi ne qul a'udhu bi rabbil falaq sai mene min sharri ana neman tsari da ubangijin safiya daga sharrin kaza da kaza da kaza wannan kuma sai da aka ce ana neman tsari daga ubangijin mutane sarkin mutane abun bautar mutane daga me ake neman tsari daga sharrin wato me abin nan daga sharrin me waswasi wato shedan kenan har da zuwa kuma karshen wato aya din ko ayoyin sai ya ce fa innahu لما قال يا ينديتي قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم فإن سديكي تيوى رب الناس أكوي تبت أن تيوى أشي تند شيني رب الناس شيني محل التنسو شيك أجيسو فبقي أن يقال دونك أبن دي لجي شيني أشي لما خلقهم هل كلفهم to yayin da ya halicce su nan ya dora musu shari'a ko haka ya bar su wa amarahum ya umarshe su wa nahahu ya hana su qila sai a ce na'am eh tabbas ya umarshe su ya hana su faja'a dan haka shi yasa yazo malikin nas shine sarkin mutane domin sarki abinda aka san shi da shi ne ya amuru wa yanha kun gane abu yawa ya amuru wa yanha dan haka shi yasa ya zama malik sai kuma yace fa asbata الخلق والامر سيكون يتبتد الخلق والامر يتبتد حالته دكما لمري lamari nan kamar yadda yazo a wannan aya da ya kawo inda yake cewa ala lahul khalqu wal amru a ku saurara lalle halitta ta Allah ce al amru shi man Allah ne to al amru nan malamai sun ba da fassara biyu me ake nufi da al amru mun san a larabci lafazin al amru yana da ma'ana biyu akwai al amru wanda jam'in sa awamir wannan ma'anarsa shine umarni ko akwai kuma al amru wanda jam'in sa al umur al umur wannan shi kuma ma'anarsa me sha'ani lamari mun gane wannan to wasu malaman sun fassara wannan ala lahul khalqu wal amru da wannan kun ga anan wurin ta farkon ya dauka cewa al khalqu wal amru amrun yana nufin umarni saboda ya tabbatar da cewa malikin nas yana umarni ne yana hadi mun fahimci wannan ma'ana ta biyu wanda ababin asma'i wa sifat malamai suke wannan maganar maganin ibnu taymiya akan wannan suna nan da yawa cewa wannan aya ta ala lahul khalqu wal amru tana tabbatar da cewa maganar Allah ba halitta bace ta ina me dalili aha to lokaci yayi maganar Allah ba halitta bace domin maganar Allah tunda yace ala lahul khalqu halitta ta Allah ce sai yace wal amru da lamari lamarin nan ko umarnin nan wanda yake bayarwa ta hanyar kalmominsa to ashe kalmomin nan ba sa cikin al khalqu tunda al atfu yaqtadi al mughayara in aka fadi wani abu sai aka yi atafin wani abu akai ya nuna wannan abun daban wancan daban ashe amrullahi laysa makhluqan mun fahimci abin sifa ce ta zatin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan dai wata magana ce daban kuma dole sai mu tsaya anan saboda lokacin ba zai ishe mu ba da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana al'amuran mu ya kara mana ilimi mai amfani ya kuma tabbatar da imani a zukatan mu imani da rububiyar Allah imani da ilahiyar Allah imani da sunayen Allah da sifofinsa Allah ba mu cikakken tauhidi a zukatan mu Allah kuma ya ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu ya tsare mu daga dukkan sharri kowanne sharri kowanne iri ne daga ko ina yake muna fata Allah madaukaki ya kade shi daga gare mu Allah ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ba mu hadin kai wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.